إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيو يوم جمعة 27 ga watan Ramadan hijirana da 1421 wanda ya daidai da 22 ga watan Disamba shekara ta 2000. Tafsiri ya kamata mu yi kamar yadda muka saba, to amma saboda yau ne za ta zama mana ranar ƙarshe insha Allah, dangane da tafsirin da muke a wannan watan, sai mu ga dacewar mu tsaya don mu amsa tambayoyin da jama'a suke ainihin aikowa. A daga cikin tambayoyin nan, wannan ya ce yana son bayani cikakke dangane da haihuwa idan an yi wa mutum, wato abin da sunna. To, ban dai gane ƙarshen abin ba, ina fahimta kamar abin da sunna ta ce. To, wannan ai ina ga mun yi bayani makon da ya gabata cewa da zarar an wa mutum haihuwa, abin da sunna ta shar'anta shi ne a yi wa yaron nan tahniki. Abin da ake nufi da tahniki shi ne a tauna dabino a sa mishi ainihin a baki. Wannan ya zo cikin hadisin Anas a cikin Sahih Muslim. To, sai addu'o'i na albarka da alheri da ake fatan Allah ya sa wa wannan yaro, waɗannan duk yana ƙarƙashin wannan hadisin na Anas. To, gaskiya bayan wannan babu wani abu da muka san cewa tabbatacce ne na daga abubuwan da mutane suke, kamar kiran sallah da ake a kunnen dama. Hadisi ya zo akan haka a cikin littafin Amalul Yawm wal Laila na al-Imam Ibn Sunni, amma isnadin shi mawdu'i ne, to agaggen hadisi ne. Sannan sai kuma ainihin hadisi na biyu wanda ya zo cikin Tirmidhi da littafin Amalul Yawm wal Laila shi ma na Ibn Sunni, akan ainihin wato afwan akan iqama, wancan ya zo akan ainihin iqama, wannan kuma akan kiran sallah. Shi wanda ke magana akan iqama shine mawdu'i, wanda yazo kuma akan kiran sallah da'isi ne. Karanta littafin Silsilatul Ahadith Ad-Da'ifa mujalladin farko, da kuma takhrijin littafin Tuhfatul Mawdud na Al-Allamah Ibn Al-Qayyim. Amma hadisi ya tabbata sahihi cikin Sunan Abi Dawud, da ranar suna za a shafa wa yaro za'afaran aka, ko a samu ciyawar za'afaran din a daka ta a shafa mishi aka, ko kuma a samu turaren za'afaran din sai a shafa mishi ainihin akai. Hadisi ya tabbata akan wannan. Bayan wannan za a iya faɗin sunan shirin da aka haife shi, za a iya kuma jinkirtawa zuwa ranar 7. Duk wannan ya tabbata ainihin a cikin sunna. Yanzu a cikin sunna cewa za a iya ambata sunan shirin da aka haife shi, kuma za a iya jinkirta faɗan sunan har zuwa ranar 7. Sannan hakikanin al'amari, ɗa namiji an fito a yanka mai dabba biyu. In an ce dabba biyu, gwargwadon abin da ya samu, raguna ne, tumaki ne, awakai ne mata, koko tamare ne, wato ɗan akuya bunsuraye guda biyu, duk wanda ya samu aka yanka daidai ne. Ya dai shiga cikin muguwar aƙida ne da tunanin mutane cewa wai ba a yanka wa yaro ɗan akuya, ko kuma ba a yanka wa yaro ainihin taure, ko kuma ba a yanka wa yaro ainihin wato akuya wai saboda zai rashin kunya. Wannan maganar ba ta da asali. Shin duk ƴan iskan garin nan da suke iskanci awaki aka yanka musu, ai raguna aka yanka musu, yasa wannan magana ba daidai ba ce. Gaskiya saboda Allah za a iya yanka wa yaro haka, namiji a yanka biyu, mace a yanka guda ɗaya, kuma namiji ɗin nan za a yanka mishi awaki mata ko tumaki mata guda biyu. Mace ma in ka samu hali za ka yanka mata, amma ita guda ɗaya ake yanka, rago ko tinkiya ko akuya ko bunsuru. Abin dai da muke nunawa, babu talazumi abin da mutane suke ganin cewa in ɗa namiji aka haifa dole ka sai rago, in ƴa mace ce dole sai tinkiya. Ɗa namiji in ka sai rago yayi, in kuma tinkiya yayi, in ka sai akuya tayi, in ka sai ɗan akuya yayi, duk daidai ne insha Allahu ta'ala. Saboda haka jama'a su kiyaye waɗannan. To, walima da mutane suke yi, gaskiya ba mu san asalinta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi da ya sunnanta yin walima ta aure, to amma Annabi bai sunnanta mana yin walima a suna ba. Wani sahabi ne aka samu ya tara mutane sun ci abinci ranar ainihin wato haihuwar ɗan shi. Wannan ya tabbata da ingantaccen isnadi a cikin littafin Al-Adabul Mufrad na Al-Imam Al-Bukhari, ba a cikin Sahihul Bukhari ba, Al-Adabul Mufrad. Bukhari yana da wani littafi Al-Adabul Mufrad, yana magana ladubban sallama, ladubban gaisuwa, ladubban shiga gida. To, a ciki Bukhari ya ruwaito wannan sahabi ya yi haka. A ƙashin gaskiya ba mu ganin wannan a matsayin hujja, to mun aiki ne na wani sahabi wanda bai danganta shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba, kuma wannan ainihin aiki yana da ainihin wato matsayi domin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana da ta cewa akan wannan harka. Ma'ana an yi wa Annabi haihuwa, Annabi ya ba da fatawa akan suna, duk ba a ga irin wannan ba, kuma ba za a ce Annabi ya manta da walimar suna ba, ga kuma ta aure yanzu ya faɗe ta. Don haka gaskiya saboda Allah ba mu goyon bayan a ce an yi wa mutum haihuwa zai tara mutane wai saboda wannan asarin. Ba duk abin da sahabi ne ya za ka ce shi kenan sai ka ɗauka ba, abin da suka yi in aka ga ya dace mu sunna ana karɓe, magabe ya dace mu sunna ba za a zarge su su ƴan bid'a ba ne, amma sai a aje wannan abu. Misali an samu Sayyidina Umar kamar yadda muka faɗi wancan kara, in ya zo ainihin alwala sai ya gama wanke fuskar shi sai kuma ya ɗibo ruwa yana zubawa idan shi, ya sake ɗibowa ya sake zubawa. Yanzu za ka ce tunda Umar na yin haka za ka yi wannan alwala? Ko ana ya tabbata cikin sunan Ad-Darqutni, sunan Al-Baihaqi a cikin mujalladin farko babin alwala Umar yana haka. Sannan kuma ya tabbata Abu Huraira in yazo alwala yana ainihin wankewa har zuwa hammatar shi, in yazo wanke hannu yana wanke har zuwa gwiwar shi, in yazo wanke kafa. Kaga ce zaka kwaikwayi Abu Huraira akan haka? Ba za ka kwaikwayi Abu Huraira ba, don haka gaskiya saboda Allah wannan ma haka. Suna sai a tsaya akan abin da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sannan Annabi ya sunnanta a sa wa yaro suna Abdullahi ko Abdurrahman. Suna mata kuma gurgurdan sunan da kaga Annabi ya amince da su a cikin hadisai irin su Jamila, irin su Sauda, Aisha da sunan ƴaƴayen shi Ruqayya, Ummu Kulsum, Fatima da sauransu. Babu ainihin laifi akan haka. Kuma gaskiya muna kyamatar da mutane game da ɗibo wasu sunaye da suke sawa ƴaƴansu ba su san ma'anarsu. Daga mutum kawai dan ya ji ya yi sha'awar wani ainihin wato suna sai ya ɗauke shi kawai sai ya sa, sai an ce wai barakishiya. Barakishiya nan asali suna ne da nasaba ce zuwa ga Marakesh ta ƙasar Morocco. Marakishiya ne ta sai ce barakishiya saboda ba a iya ba. To kuma ko ma da haka ne ya za ka sa yaka barakishiya, ma'ana yanzu sai ka haifi yaka kawai sai ka sa ya sunanta, sai ka ce sunanta ba Sakkwaciya ko ba Kanuwa ko ba Zazzagiya, kamar haka ne fa. Barakishiya marakishiya kana cewa mutumin ƙasar Marakesh kenan, ka sa mata suna Fatima ko Aisha ko Sauda ko Khadija ko Zainab kuma kamantansu. Babu laifi insha Allah. Na'am malam. Wa alaikum salam. Babu wani sassauci malam. Abinda ake cewa shi ne duk abinda za a yi na ibada a kawo dalili. Shin muna da dalilin da za mu bar mata su taru? Ai taro ma mafi haɗari shi ne taron mata, domin mata su ne ke taruwa su yi tseguni su yi gulma su shafa tefatanka su zage ka in ba nama a ciki, dafa dukanka babu kifi a ciki su zage ka, ko kuma su tsine ma albarka don wai ka yi musu fatefatan masara ba ka yi musu dafa duka. Ai taron mata ma ya fi haɗari. Wato duk waɗannan abubuwan wajibi sai an bar su. Ka san bid'a bala'i ce. In mutum ya taso a cikin ta wato sai ga ana ta shan fanya da shi yana ta hagu da dama a yi nan sai ɗan gato ai kaza kuma fa. Amma waɗannan abubuwan ai tuni mun watsar da su wallahi tuni. Karanta Muktasar ka ji Jabir bin Muktasar ke cewa da mai sharhi Lawal ya ce in aka yi haihuwa sai ainihin a dafa abincin sunan na ranar suna sai kowa ya zauna a gidan shi a aika mishi a faɗa mishi sunan yaro ko yarinya. Abinda ya zo kenan cikin littafin Muktasar Jawahilul Ikhlas sai ce wa tukrahu amaluha walimatan, an karhanta aikata harkar suna a matsayin walima. Abinda ya faɗa kenan shi ne mai sharhi shi da ya zo ya ce to tunda an karhanta a taru a ci abincin a gidan wannan da aka yi sunan sai a ainihin dafa abincin nan sai a je a aika da shi can gidan da mutane suke, kowa aika mishi, kana gidanku kana anguwarku a aika muku da abincin nan ku je ku ci a gidajenku, shi kenan Allah ya sa albarka. Amma wannan fa ba ana hana barka ba ne, an yi haihuwa a zo barka a ga jariri a yi murna, wannan kaga wani abu ne ja'izi cikin mu'amala. Amma wannan harka da take da alaka da ibada lallai mutane su san wannan. To cikin littafin Shehu Usmanu mai suna Wasiƙatul Ikhwan, Shehu Usmanu yana cewa ku hana matanku zuwa taron suna da zuwa gidan biki. Haka Shehu Usmanu ya faɗi a cikin littafin ainihin Wasiƙatul Ikhwan. Allah madaukakin sarki ya shirya da mu. Na'am. Sai kuma wannan ya ce yana ainihin son a yi mashi bayani akan alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga farko har ƙarshe. Wallahu alam, alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun ruwaito ta, irin su Usman, irin su Ali, irin su Zaid da makamantansu. Ya dai zo cikin sunna, Annabi ya sunnanta faɗar bismillah, ma'ana an shar'anta faɗan bismillah. Tabbas hadisin ya inganta da Annabi yake cewa babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba. Na ga kanka zo sai kai bismillah sai ka tsaya anan, kaga ce bismillahir rahmanir rahim ba a ce ba bismillah sai ka tsaya anan. An so da kai aswaki kafin ka fara alwala. Aswakin nan shine goge baki kawai, tsaftace baki. Don haka zaka iya da ice, zaka iya da brush, zaka iya da hannunka, duk waɗannan tsaftace baki shi yake nufi. Don wasu suna da jumudi, wato suna da wata irin mummunar fahimta ga addinin musulunci. Abinda ake nufi, ya za kai ka tsaftace bakinka? Dan haka iccen magogi yana tsaftace baki, za ka iya da shi. Za ka iya sa brush, ka sa man goge ainihin haƙori maklin ko makamantan shi, sai ka je ka ainihin goge bakinka ka tsaftace shi, sai ka zo sai ka yi alwala. To in ka zo alwalar, sai ka wanke hannayenka so uku, ba wai wannan hannu uku wannan uku ba, a haka za ka haɗa hannayen so uku. Wannan cikin fiqh malikiya ne suka faɗi haka. Mai iziya ya ce za a wanke nan uku, nan ma a wanke uku. Amma wannan magana ya saba ma abin da ya tabbata cikin hadisin Usman wanda ya zo cikin Bukhari da Muslim, yana cikin bulugul maram babin alwala. Maka zuwa alwala, sai a wanke, a haɗa hannaye ɗin haka su biyun duka. In ka ɗibo sai ka cicuɗa su haka, ka sake ɗibowa ka sake cicuɗa su haka, ka sake ɗibowa ka sake cicuɗa su, kana cuɗan junansu, shi ne kayi uku, su biyun za ka haɗa uku, ba wai nan uku nan uku. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To bayan wannan kuma, sai yana daga cikin ainihin tsarin alwala, shine kurkurar baki. Wasu suna kuskura, wannan Hausa suna cewa kuskurar baki. Hausa fa tana da wahala jama'a. Abin banki tsakanin kuskurar baki da kurkurar baki. In ka ce kuskurar baki, wato an kaiwa bakin duka kenan, ba a same shi sosai ba. Shine an kuskure kenan. Shine kuskurar baki. Daga ga yara suna karatu Islamiyya, daga ji ana da kuskurar baki. Kuskurar baki a make baki kenan, sai zan ba a same shi da yake. Kurkurar baki, kurkura. Kuskura kuma an kai duka ba a samu ba, to sai a ɗibo ruwa sai a sa a baka, sai a kurkura a kurkura, ba za a sa hannu a cicuɗa ba, an gama brush anan, sai a zubar, a sake ɗibowa, a sake ɗibowa so uku, sannan sai kuma a ɗibo da hannun dama, sai a shaƙa wa hanci, sai a sa hannun hagu a kan karan hanci, sai a fyace, a sake haka da hannun dama a shaƙa a fyace da hagu, a sake da dama a shaƙa a fyace da hagu. Wannan kaifiyar za ka iya bin. Za kuma ka iya ɗibo ruwan da tafinka na hannun dama haka, ka guntsa, ka zubar ragowar, sai ka shaƙa, sai ka ainihin sa hannun hagu ka fyace. Za ka iya haka daidai ne. Kamar yadda za ka iya guntsowa, ka zubar, ka shaƙa, ka sa hannun daman kuma ka fyace. Duk hadisai sun zo haka, suna cikin Sunan Tirmidhi da Sunan Nasa'i ingantattu. Babu laifi akan wannan. Sannan an so mutum ya kai matuƙa wajen shaƙar ruwa, sai dai in yana azumi. Da watan azumi ana so za ka shaƙa sama-sama. Amma in ba watan azumi ba ne, ko kuma ba azumi take ba, sai ka ainihin kai matuƙa. Amma kar ka shaƙa yadda za ka shaƙe kanka kuma. Ka shaƙa dai ake nufin yadda zai shiga cikin karan hancinka sosai, cikin ainihin haishomin karamin hancinka. Bayan wannan, sai kuma wanke fuska. Fuska tana farawa ne daga gindin gashi na al'ada zuwa haɓa. Me yake nufi daga gindin gashi na al'ada? Wato yadda al'ada, ɗabi'ar, halittar mutane suke zama gani. An faɗa haka ne saboda masu saiko. Dan ka a ce wa mutum ya fara wanke fuskar shi daga gindin gashin shi, wani in yana da saiko ya fara wankowa daga tsakiyar tandami mai saikon shi. A'a, ko da kana da saiko ba za ka ce daga inda gashin ka ya tsaya ba, sai ka bi yadda goshin mutane yake na ɗabi'a. Wasu kuma suna da ainihin tukulluma, shine gashin su yakan wuce musu goshi. Gashi ga inda yake tsaya, sai ga wani nashi ya taho har inda ake yin sujuda, wani har kusa da gira. To duk irin wannan ana nufin za su wanke goshin su, za su wanke fuskar su daidai da yadda sauran ainihin mutane suke wankewa. Ina fatan jama'a an gane. Sannan fadin fuska daga gindin wannan kunne zuwa ainihin gindin wannan kunnen, mutum zai yi biya cicuɗa gwargwadon yadda ya kamata. In mutum ya haka, an samu ainihin abin da ake nema dangane da wanke fuska. Ya rage saura wanke hannu. Hannu ana wanke shi ne zira'i gaba ɗaya a wankin farko, tun daga kan yatsan nan naka babbaka cicuɗa har zuwa ka shigar da gwiwar hannunka. Wannan shi ake kira zira'i. Jama'a mun gane wannan da kyau. To wankin farko ɗin nan haka za ka yi, domin shi ne farilla. Dukka baka cicuɗa tsakanin yatsunka, ka cicuɗa ko ina haka. In ka zo wanki na biyu da na uku, sai ka yi daga wuyan hannu zuwa gwiwar hannu, daga wuyan hannu zuwa gwiwar hannu. Don wannan wanki na biyu da na uku matsayin sunna yake, ba matsayin farilla ba. To farilla shine ka wanke gaba ɗaya, amma sunna to tunda na biyu da na uku sunna ne, sai ka wanke daga wuyan hannu zuwa gaɓar hannu. Bayan wannan sai ka yi wa hagu haka. To sa'annan sai kuma shafar ruwa a ka. Sahihiyar magana shine za ka sa laima a dukkan yatsun hannunka, dukkan tafin hannunka guda biyu. In ka dangwalo sai ka ainihin shafa haka, ma'ana ka dangwalo hannunka duk ya bi da laima, sai ka baka shafi kanka tun daga farko haka ka tafi har sai ka je ƙarshe. Sannan sai ka sake dawowa, sai ka tsaya a inda ka fara, daidai inda goshinka yake din. Wannan ita ce kaifiya ingantacciya, sifa ingantacciya game da shafar kai. Wasu mazahibu ne kamar Ahnaf da Hanabila da Shafi'iyya suka halatta a shafi wani bangare na kai, amma ingantacciyar magana gaskiya Qur'ani ya ce a shafi kai, sunna ta zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna ana shafan dukkan kai, shi yasa daidai ne da malaman fiqh suka ce wa mashu jami'ir ra'si, da shafan dukkanin kai lallai wajibi ne. Idan kanka da rawani, rawani iri biyu ne, akwai rawani wanda ake akan hula, kana da hula sai ka kawo nadi ka nada, to wannan kam sai ka cire ainihin hular tare da rawanin gefe guda sai ka shafi kanka. Amma in rawanin ne ka kawo ka daura a kanka, to ya zo a cikin sunna ko mazaunin gida ko matafi zai iya shafa akan rawanin nashi, zai iya shafa akan rawanin nashi. In ka dangwalo ruwa kawai sai ka ainihin bi sai ka shafa, ka sake dawo da shafa. Rawani kuma ana daura shi ta hanya biyu ne, ko dai ka daura rawanin ya rufe gashin ka duka gaba daya, to in ka zo kaga zaka shafi iya yadin rawanin kenan tunda babu wani gashi a waje. Wani lokaci Annabi yakan daura rawanin shi sai gashin goshin shi haka sai ya burtso, to in ka zo irin wannan kaka shafi yadin rawanin kawai, sai ka ainihin hado tun daga kan gashin naka sai ka shafo haka har zuwa ainihin kuma ka dawo. Mata ba za su shafa akan kallabi ba, kada mace ta sa dan kwali ta shafa akan shi. Allahumma sai dai in hijabi ta sa babu dan kwali akai, mu kiyaye wannan. In mace ta sa hijabi a kanta babu dan kwali akan hijabin, kamar kanta na tsirara sai ta kawo hijabi sai ta sa, to in ta zo shafa za ta iya shafar ainihin kan hijabin ya isar mata. Wannan magana ingantacciya ce kamar yadda al-Imam Ibn Qudama ya inganta ta a cikin littafin shi al-Mughni tare da al-Sharh al-Kabir a cikin mujalladin farko, shi yasa babu laifi akan haka insha Allah ta'ala. Amma inda dan kwali ta kawo hijabi, to kamar namiji ne yadda ya kawo hula yasa ya kawo rawani yasa ba zai shafa akai ba, to ita ma mace ainihin haka, sai a kiyaye wannan ka'ida. Da a ce mutum zai yi alwala ya shafi kanshi, sai ya je aka yi mai aski, ko askin baba aka rage sumar, ko kuma aka yi mai askin ƙwaryan molo aka share sumar dukanta, ba komai, zai je ya sallar shi ba tare da ya sake maimaita shafar kan ba. Ina fatan mun gane. Sannan ba sharadi ba ne wajen shafar kai sai ka ainihin shafi cikin kanka, kamar yadda za ka ga wasu suna ainihin abin nan haka, sai ga wasu sai su shafa sai suna zizarawa haka ɗan jiwo haka na saboda ɗauka, wasu sai suna juyawa sai su ainihin shafa haka, sai ga mutum ya zo zai shafi kanshi haka, wai yana ganin dole ne sai ainihin ruwa ya taɓa ƙoƙon kanshi na haka, sai ga yana kartawa haka tsakiya haka, a'a, ko kuma ga wani yayi haka haka ya ɗan yi wani tsartsar kamar abin nan kara duba daidai. Abin da aka ce kawai gashin kanka sai ka zo ka shafa akan gashin kanka kawai haka aka ce. To ba haka ba, yanzu kamar mata masu gashi da yawa, to ya za su ruwa ya ratsa kansu? Yasa ba sharadi ba ne sai ruwa ya ratsa kai, ka shafi ainihin sumar haka tana da yawa ko ba ta da yawa. Bayan wannan sai ainihin shafar kunne. Shafar kunne ingantaccen hadisi Annabi yana cewa al-uznani min ar-ra's. In an zo shafar kai ragowar laiman nan ta hannu da ita ake shafar kunne. Hadisin da ya magana a kan in an gama shafar kai a kuma dangwalo wani ruwa a shafi kunne, wannan hadisi mun bayyana ran nan cewa Nasa'i ya fitar da shi bai inganta ba, yana nan karanta littafin koda Bulughul Maram. Amma in kana son ganin cikakken bayani ka karanta littafin Khilafiyat na al-Imam al-Hafiz al-Baihaqi tare da tahqiqin shi na Salman a cikin ainihin mujalladin shi na biyu tare da silsilar sahiha mujalladin farko. A kashin gaskiya hadisin da yake hukunta sabunta ruwa ga fatar kunne bai inganta ba. Abinda ya inganta shine ainihin ayi alwala, abinda ya rage na laimar hannu din nan sai a shafi kunne da shi. Kai ana iya shafar shi sau biyu, ana iya shafar kai sau uku, ana iya yi sau ɗaya. Wannan ya tabbata cikin hadisin Abu Dauda da Sunanin Nasa'i, ko da littafin Ibn Salam ka karanta da littafin Tamamul Minna. Yasa kai ba lallai a shafe shi sau ɗaya ba, don haka in ka shafa ka dawo da shafar sai ka wuce ka shafi kunnuwanka. In ka ainihin kana ganin bai yiwu ba, sai ka sake dangwalowa ka sake shafar kanka ka dawo da shafar ka shafi kunnenka na biyu, sake dangwalowa ka sake shafar kanka ka dawo sai ka shafa. Ai dai kunnenka dai ba na zomo bane, insha Allah ta'ala ka shafe shi dai. Ina fatan mun gane. Na da zuwa jama'a mun gane wannan da kyau ko? To amma gaskiya saboda Allah, in ya kasance kaga akwai rauni a kanka, kai shafa akan raunin kaga yadi zai tsotse dukkan laimar da ke hannunka, to kaga wannan kuma wata mas'ala ce daban. Ba za a ce haka hannunka yana kandas babu laimar ruwa ba kuma ka shafi kunnenka, kaga anan larura ce ta kai ta ainihin sai ka dangulo ka shafa ke. Amma da a ce da akwai laimar nan tun da gashin kanka ka shafa, amma yadi ka shafa to ya tsotse ruwan hannunka, kaga babu abin da za ka shafa a kunnenka. Allah ya kiyaye. Na'am. A to ai wannan wankan janaba kake magana ko na haila. Bari wannan matsalar zamu zo kanta yanzu muna sai fa alwala ne insha Allah. Sannan bayan shafar kunne sai kuma wanke kafa. Kafa ana wanke ta ne a cikin data daga ainihin wato yatsu har zuwa karkashin kafa har ko ina har dai zuwa idanuwan kafa. Idanuwan kafa din nan da aka ce iya idanuwan kafa ana nufin ka shigar da su ka wanke su duka. To abin da ainihin sunna ta shar'anta kenan. Sai dai ya kamata a gane in kana saye da hufi ko safa zaka iya shafa akai. Ya tabbata shafa akan hufi ko shafa akan safa duk ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yake. Kai Tirmidhi ma ya kai sai da ruwaito sahihan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama yana shafa akan takalmi ma ba ma wai hufi ko safa ba. Don haka in kai alwalarka misali ka kawo safa ka kasa in ka zo za ka yi wata sallar ta gaba ba sai ka cire safa ka kawo wanke kafa ba a'a in ka zo kawai sai ka shafi kan safan nan taka to wannan shafa da za ka yi a kashin gaskiya saboda Allah wasu sun kawo abubuwa waɗanda ba su da asali a sunna wasu musamman fuqaha'ul malikiya suka ce wai in ka zo shafar sai ka hado wannan yatsu haka sai ka tallafo nan wannan kuma sai ka tallafo baya wai sai kai haka wannan na tahowa gaba wannan kuma na tahowa ba wannan kai fiya bata da asali haka al-amiru sanani ya faɗi cikin subul salam wani kuma suka ce a sai ka hada yatsun haka sai ka shafo haka to karshe dai malaman hadisi kamar yadda shi al-amiru sanani ya faɗi cikin subul salam yace lam tasbutil kaysiya walal kamiya fil masih ala al-qufayn so nawa za a shafa yaya za a shafa babu abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam don haka an kai shafa so daya ta isar kuma in ka aikata abin da ake kira shafa ya isar to shafa a karkashin hufi ko ka shafo kasa haka wannan dama ma bai inganta ba gaba daya hadisin da yazo akan haka munkarin hadisi al-imamu abu dauda da tirmidhi da nasa'i da ibn majah da ahmad suka ruwaito shi bai inganta ba sanadan wala matnan hadisin da ya inganta shine hadisin sayyidina ali yana cikin sunan abi dauda sayyidina ali yake cewa law kana ad-din bil ra'i la kana asfal al-khuf awlad al-masjid min a'lahu ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مسح على اعلى خفيه yace da da ra'ayi ake addini da a gani na ake addini to da saman kasan hufi shi yafi dacewa a shafa ba sama ba dan kasa ne yake taka kasa yace amma da ita ba da ra'ayi ake addini ba ba a gani na ba ba fatawa ra'ayi na ba yace na dai ga manzon Allah na shafa sama to wannan hadisin na Ali shi ya hukunta in zaka shafa akan hufi saman zaka shafa kamar yadda muka ce babu wata kaifiya da za a ce yi kaza in ka dangwalo ruwa in ka shafa haka ya isar insha Allah ta'ala ka sake dangwalowa sai ka sake shafa sama haka tunda shine a'la nan ne a'lal khuf shafa akan kasa din bai tabbata ba wannan jama'a ya kamata su fahimci wannan sannan kamar yadda muka ce ana shafa akan khufi ne khufi khufi takalmi ne wanda ya hada siffar takalma mu guda biyu muna da takalmi canvas na yan kwallo irin yadda kaga sole din canvas kasan canvas kasan dai da dunduniya haka yana da shafaffen kasa ne haka to haka hufi yake ta kasan shi kenan ta sama kuma yayi kama da takalmin ruwa yana da kauri haka shi yake kira hufi ana yin shi da zallar fata ne zallar fata ake yin shi kenan su yi mishi ainihin roba ko kuma zare da ake dindinke shi da ake sassarfe shi kamar yadda kaga anewa a takalmin ruwa ko kuma takalmin yan kwallo kasan shi kuma sai ai mai siffa haka shi yake kira hufi ya tabbata annabi yayi shafa akai kuma ya bada umarnin ai shafa akai akwai kuma ainihin aljorab aljorab ita ce safa to ta kaskashi biyu akwai safa irin wannan tamu ta yadi ta zamani ko kuma ta nylon ana shafa akan ta akwai safa kuma ta kirtani wanda buhun kirtani da kasan ana buhun masara ko buhun shinkafa a da can suna ainihin yin safa da shi duk ana shafa akan wannan shi yasa mai muktasar da yazo ya kawo hukuncin shafa akan ainihin wato jorab sai shi ne sharhin muktasar sai yace wa huwa ma yusamma indal amma ash-shurab shine a wurin gama gari pidgin arabic broken arabic da suke ake kira shurab a kasashen larabawa in ka je kasashen larabawa kace a baka shurab za su dauko maka wannan safa irin wannan to aka ce ana shafa akan ta ka karanta littafin al-masih ala al-khuffain na al-allamah al-qasimi wani babban malami ne ya rasu kusan shekara 90 da suka wuce shekarar da ya rasu wannan shekara aka haifi Muhammad Nasiruddin al-Albani to wannan malami ya rubuta littafi yace a lokacin an kawo kukan yara a primary school sai suka daina yin sallah saboda akwai sanyi a kasashen su kasar Sham kasar Syria me yasa suka daina sallah wai su ba za su yarda su kira safar su ba suna jin sanyi shine sai malamin ya marmaza ya dauki alƙalamin shi ya rubuta al-mashu ala al-khuffaini wal-jurabaini hukuncin shafa akan hufi da safa ya kawo nassoshi na ainihin shari'a hadisai da asarai fatawoyin manyan malaman fiqh ya tabbatar da ana shafa akan waɗannan abubuwa Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai ya dauki littafin ya editing din shi wato ya mishi tahqiqi da takhrijin hadisan shi duk da shi kanshi malamin da ya rubuta shi al-Allamah al-Qasim malamin hadisi ne malamin fiqh ne amma kowa da zamanin shi shine ya dauki littafin ya tahqiqi da ya gama tahqiqi shi kuma sai ya dan karasa wasu abubuwa da malamin bai karasa ba sai ya sa mishi tamamun nas fi ahkam al-mas cikon nasiha game da hukunce-hukuncen shafa akan hufi to anan ne ya kawo hadisai ya tattauna waɗanda al-Imam Abu Dauda da Nasa'i suka ruwaito cewa mudda ta shafa din in kana zauna a gida ne an baka muni ɗaya da kwana ɗaya shine 24 hours kamar yanzu ƙarfe 5 na yamma sai kai alwala sai ka wanke ƙafarka sai ka kawo safa ka sa to magariba in ta zo sai ka sake alwala in kana da buƙatan alwala ka takare ko kana da bukata to in ka zo sake wannan alwala tun da dazu kai shafa akan hufi ai ka wanke kafa ka sannan ka sa hufi sai ka ainihin shafa kawai akan hufi yanzu ba sai ka cire ba insha haka haka sallolinka na dare in ka tashi kwanciya ka kwanta da abinka in kana da bukata misali in dai har ka tashi ba janaba ce da kai ba to shikenan kana da bukata zaka yi sallah asuba sai kai alwala kawai sai ka ainihin shafa hufinka ko safarka haka zaka yi har 24 hours a ce har sallar la'asar ta zo bayan sallar la'asar in alwalarka ta kare to ba za ka sake yin alwala ka shafa akan hufi ba anan sai ka wanke kafa in ko bata kare ba wannan alwala ko da lokacin ya fi ka 24 hours ba ana nufin alwala ta baci ba sai ka ainihin yi sallah da ita sai dai ana nufin daga sannan duk sanda ka baci to wannan opportunity da ka samu wannan damar da ka samu to ta kubuce maka sai ka yi alwala ka sake wanke kafarka matafiyi kuma an bashi 72 hours awanni 72 wato wuni uku da kwana uku zai yana shafa haka mace mai zama a gida mazaunin gida da matafi duk wannan hukunci suna da alaka akai bayan wannan ya rage jama'a su san ƙarshen alwala akwai addu'a da manzon Allah ya shar'anta sallallahu alaihi wa sallam na addu'a wannan addu'a ita ce Allahumma ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Imam Muslim ya ruwaito wannan sahihiyar riwaya sai Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wannan ma sahihiyar ainihin addu'a ce ina fata an gane al-Imam at-Tirmidhi ya ruwaito ta babu shakka kan ingancin ta karanta littafin Imam al-Minna bi littafin Irwaul Ghalib to amma akwai wani ƙari da aka koya mutane tun suna ƙanana cikin qawaid wa ja'alni min ibadika salihin wannan bai zo a hadisi ba don haka ba daidai bane ai in ka tashi sai ka ashhadu an la ilaha illa Allah wa la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هيك تصيا انا ذاك ga wasu malamai kaman sun rauna na riwayar nan ta Tirmidhi mai cewa Allahumma ja'alni min at-tawabin waj'alni min al-mutatahhirin ilan fi ibnu Abdul Barri da yadda sayyidi Sabi ya kawo cikin fiqh sunna amma an bayyana cewa wata hanya ce ta hadisin mai rauni amma asalin hadisin ya tabbata don haka mu gane wannan kun ga fa'idar ilimi na mustalahul hadis kenan in ba haka ba sai ka je ka ga Imam al-Bukhari sai ya ce maka wannan isnadin da'ifi ne sai kuma sai ka je ka ga wani malami kamar almajirin shi Tirmidhi sai ka ji ya ce wannan hadisin sahihi ne sai ka ce ai an samu sabani a ba a samu sabani ba wato suna lura da yadda suke languages din yadda suke yaran harshen da suke amfani da shi wannan ya ce wannan hanyar mai rauni ce wannan ko sai ya ce hadisin sahihi ne wato yana da wata hanya kenan wadda ta tabbata yasa lallai ilimin mustalahul hadis wallahi sai mun fara shi jama'ar musulmi za su ga matukar muhimmancin shi kuma daga lokacin ne zaka ga kana da yanci yanzu kai magana kai tsaye saboda ka san kana magana ne tare da dalilinka kamar fada ne ka tono fada kana da tsaman giya a hannu mutum ya koro da gudu a lungu sai ka durkusa yana wuce ka tsoga mishi ka san ka shirya amma ka tono kato fada baka shirya ba kaga babu magana kenan to haka matsayin mai wa'azin da yana wa'azi da iya ilimi na mustalahul hadis ba ko yana wa'azi da iya ilimin usulul fiqh ba wato akwai matukar hadari da rikicin da zai iya fadawa ya gina hukunci ba daidai ba ko kuma ka hadisin da yake ingantacce ne ya fassara shi da kuskure ko kuma wanda bai inganta ba gashi nan dai addu'an nan nau'i biyu aka samu akwai da al-Imam al-Hakim da Ibn Sunni suka ruwaito sahihiya annabi yace da mutum zai idar da alwala yace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka kamar kaffaratul majlis kenan in mutum yayi irin wannan addu'a manzo Allah yace za a ainihin rubuta ta a wani kati a adana mishi ita a boye mai sai ranar kiyama a fito mishi da ita ya ga alherin ta. To ba ana cewa ne zaka iya hada wannan da waccan addu'ar ba, a'a wannan daban waccan daban. Wannan addu'a subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, wata ran kai wannan an jima kuma kai alwala azhar sai kuma kai ashhadu an la ilaha illa allah wa la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Jama'a mun gani, wata ran kai wannan, wata ran kai wannan, ba za ka iya guwa masu lokaci guda ba. Sannan akwai abubuwa guda biyu da nake son karasa bayani akai kafin masu tambaya akan wannan matsalar tasu. Zaka ga a wajen alwala wasu sun gama alwala suna daga yatsa haka sama. Musamman ka karanta wani littafi da aka rubuta shi wajen shekara 30 da suka wuce a ƙasar nan, yana siffanta sallah da Hausa, zaka ga ainihin yaron yayi haka a cikin kota. To wannan gaskiya saboda Allah hadisin da yazo akan haka, afwan ba hadisi bane yazo akan haka, malamai ne kawai wai suke cewa in zaka ce ashhadu an la ilaha illa Allah din wai ka daga hannu, wannan kuskure ne. Kamar yadda wasu suke cewa wai in ka zo tahiya sai ka zo wurin ashhadu an la ilaha illa Allah ne sai ka daga yatsa, duk wannan kuskure ne, ba daidai bane. Zaka daga yatsa ne tun daga farkon tahiyar ka kana kada shi har sai ka gama sallama dama da abu. Jama'a mun gani, to wannan kuskure ne a ce wai in ka zo wurin ashhadu an la ilaha illa Allah a wajen tahiya sai ka daga aya, a wajen alwala, wajen addu'an nan sai ka daga hannu, wannan kam kuskure ne, ba shi da asali wannan. Abinda aka samu a cikin hadisi, shi ma hadisin bai inganta ba, shine daga ido sama. Sabon sun gama alwala suna daga ido sama haka. Hadisin da yazo akan haka ya zo cikin littafin Amalul Yawm wal Laila na Al-Imam An-Nasa'i, ba wanda muka fadi da su ba. Amalul Yawm wal Laila na Al-Imam An-Nasa'i da kuma Amalul Yawm wal Laila na Al-Imam Ibn Sunni. To da zaman yi hujja da na Ibn Sunni. Ibn Sunni almajirin Imam An-Nasa'i ne, da malamin shi ya rubuta Amalul Yawm wal Laila babba haka guda ta haƙiƙi na Ad-Doktoru Hammada, wani mutumin ƙasar Maghrib, ƙasar Mauritania. To shi kuma almajirin, shi ma Ibn Sunni ya rubuta littafi. Waɗannan abubuwan suna daga harkokin da duk mutumin da yake son ya zama muhaddis sai fa ya dage bayan kai karatu, sai ka mallaki littafi. In ka mallaki littafi aiki ya samu fa, sai ka karanta kuma sai kwakwalwarka na aiki. In ya zama majina ta cika kwakwalwarka, ba alheri a cikin ka, ba ka da rabo a cikin hadisi. To ake duk abin da ka karanta da za a tashi ka daga bacci, tashi tashi da Allah magana nan ma tana ina, sai ka ce tana wuri kaza, kuma ba ƙarya za ka yi ba fa, dan kaga ka fi mutane karatu ko dan ka rena su, kawai ka ce a duba kaza, a duba kaza, a duba kaza, kai ta ci kwafili. Abinda ake so ga wanda yake ilimin hadisi, la budda zan yana da tahqiqul ghaya. Misali yanzu in ka fita daga nan garin Kaduna aga ka kama hanyar Abuja, aga tambaye ka sai ka ce a ba inda zaka je, ya nuna baka da hankali ke. To da kake koyon ilimin hadisi, me kake so ka zama? Misali mutumin da yaje yana karanta pharmacy, ai yana son ya zama pharmacist ne. To da kake koyon ilimin hadisi, me kake so ka zama? Kana son ka zama muhaddis ne. To muhaddisu na malaman hadisi da memory suke aiki, ba sa dogaro da littafi, tsakanin su da littafi kawai ran da suke karantawa. Amma sun gama karantawa, to aikin littafin ya kare, abin da ke littafin ya shiga kansu, sai ran da wani bukata ta kama sai ya ce maka to gashi. Yasa kwakwalwarka in ba ta iya memory, ba ta iya rike abu, gaskiya ba ka zama malamin hadisi. Shi yasa kuka ga Al-Imam Abu Hanifa duk ilimin da Allah ya bashi malaman hadisi ba su karban hadisin shi, saboda Allah bai mishi kwakwalwa wajen rike hadisi ba. Amma fiqh kam an tabbatar babu ishi a cikin waɗannan manyan malamai. Amma hadisi sai Allah bai mishi baiwa akai ba. Duk kare ma Imam Hafs din nan da muke kira'a shi, riwayar Hafs da muke, ba karban hadisi wurin shi. In ga je kana karatu cikin littafin tarihi, da littafin tahzibut tahzib ko taqribut tahzib, sai ga an ce Hafs ai munkarul hadis, ya je hadisin shi abin kyamani, ba karban hadisi wurin shi. Amma gashi an karbi kira'a, saboda nan Allah ya mai baiwa. Wani Allah ya mai da shi injiniya, wani kuma tinka Allah ya aje shi, wani gettai, wani bakaniki, kowa da aikin shi, ba haka bane? Wani saka zai yi a textile amma bai iya dinki ba, tela sai ya dinka, wani kuma tela ne bai iya saka ba, kowa da aikin shi. To haka al'amarin ne yake. Don haka gaskiya mutane su sani, daga ido da ake a wajen alwala an gama din nan haka, wannan ba daidai bane. Kuma ba sharadi ne ga alwala wai lallai mutum ya fuskanci al-qibla ba, duk inda ka fuskanta ya daidai. Zaka iya alwala a zaune, zaka iya alwala a tsuguni, zaka iya alwala a tsaye in larura ta kama, kamar ce irin dalibai da ake musu famfo na wurin alwala, kaga dole sai dai ka ya tsaye, tunda ba damu da addini ba, don haka ba a shirya abin don addini ba. Babu gangonin da zaka ɗibo ruwa alwalan nan, kuma ba za ka kana mika hannu kana tarbowa haka ba. To kaga nan babu laifi sai ka alwala a tsaye. amma ba kuma sunna bane kalazincin alalatsai ko yaushe kai ka zo kawai kaga ko ina ma kai a tsaye ga famfo madadin ka tsuguna a gindin shi sai kai a tsaye amma wannan ga dan abin tara wannan ba yadda zakai ka iya alalatsai tsuguna anan to kaga babu ne sai sai kai ainihin a tsaye insha Allah na malam sai na na kafafuwa sau uku ake wanke su haka yazo cikin sunna a me yake nufi da sau uku in ka digo sai ka zuba sai ka ciccuda ka ciccuda sai ka sake ɗiwa ka zuba ka ciccuda ka ciccuda ka sake ɗiwa ka zuba ka ciccuda to amma da zaka ainihin tara famfo yana tsayawa a hankali ko ka sa bakin buta kana tsayawa haka yayi daidai insha Allah sai dai sunna ce mustahabbiya kai daya biyu uku din ina fatan mun gane kamar kan janaba ne da janaba zaka kawo mutum ya je shawa ya bude famfo na bandaki ya bude kawai ya rinka zuba kanshi wanke jikin shi fes wankan shi yayi da zaka yi sufa ka fada kogi ka wanke jikin ka fes wankan ka yayi ina fatan mun gane Allah shi rabi na na eh a kuskure ne wurin sallama kaga mutum sai ya daki gabar ta kuma sannan ya dawo a sallama dama da hagu ake ko kuma kai guda daya daidai da alqibla kana mai karkata zuwa ga dama wato misali ka'idar da sallah sai kai haka assalamu alaikum wa rahmatullah sai kuma ka dawo hagu assalamu alaikum wa rahmatullah haka ake ba wai ka diba assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah a kuskure ne wannan abu na daya kenan abu na biyu sallama uku a imatul fuqaha sun fadi cewa ai sallama uku kai sallama dama kai sallama gaba gare ka kai kuma sallama a hagu suka ce in kana biha ahadu wannan hadisin da yazo akan haka yazo cikin sunan Dairaqutni da isnadi da'ifi bai inganta ba don haka al-imamu Shawkani a cikin littafin Nailul Awtar yace ba sunna bane yin sallama uku biyu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko kuma kai assalamu alaikum kwaya dai sai ka tsaya wurin alaikum din wannan ya tabbata sallama biyu kuma tana da kaifiyat akwai sigogin da ake yinta zaka iya kamar yadda ne kuma zaka iya assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum zaka iya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum me yiwa maganar da muka yi ranan baka ji ta ba akan wani kuskure da ya faru cikin blogul mara zaka ga dama da hagu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a dama ne ya tabbata da wa barakatuh din hagu wa barakatuh din bata tabbata ba inda aka ga gane haka shi malamin ya ce Abu Dauda ya ruwaito da aka duba Abu Dauda sai aka ga babu haka aka tibo hatsofaffin bugun Abu Dauda na shekaru daruruka ana tunanin mewa ko wani bugu ne ko wani edition ne malamin ya gani da wannan lafazin haka ga duk sunan Abu Dauda haka yake sannan akwai wani Abu Daudan shi ma wannan Abu Dauda a Sijistani mai littafin sunan akwai kuma wani Abu Dauda a Tayalisi shi kuma yana da kitabul Musnad aka duba shi ma ya ruwaito wannan hadisin da lafazin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dama assalamu alaikum wa rahmatullahi hagu sai aka tabbatar da Ibn Hajar ne ya kuskure akan ƙara wa barakatuh din hagu jama'a mun gane wannan dama a farkon blogul maram ya ce duk wani hadisi da na kawo zan faɗi malaman da suka fitar da shi li iradati nushil umma saboda yi wa al'umma nasiha wato duk maganar da kai in ka kawo reference ashe kana nasiha ne domin kana cewa ne mai shakka yaje duba mai neman ƙarin bayani yaje duba wanda bai yadda ba yaje duba kaga ƙarshe sai ya dubo abin da kai baka gani kaga yanzu da yace Abu Dauda ya ruwaito hadisin ana duba Abu Dauda sai kaga gaskiya akwai hadisin Abu Dauda amma ba haka yake ku karanta littafin Tamamul Minna za ku ga bayanai insha Allah to jama'a wannan ita ce kaifiya ko kuma sifa ta alwala bayani ɗaya da ya rage shine babu wasu addu'o'i da ake a cikin alwala wai mutum yazo wanke baki yace ya Allah ka shayar da ni ruwan kausara mutum yazo wanke fuska Allah ka haskaka fuska ta ranar da fuska kuke baki Allah ka bude kunne na ranar da mutane ke kurumta yazo shafa kunne ko kai duk wannan ba daidai bane ba daidai bane wannan ku karanta littafin ainihin wato al-mughni fi hamlil asfari fil asfari na al-hafiz abdurrahim al-iraqi tahqiqi ko kuma takhrijin hadisan da yawa littafin ihya'u ulumiddin na ghazali ghazali ya kawo irin waɗannan abubuwa shine malamai suka nuna ba daidai bane ku karanta mafi karanci ma nan kurkusa littafin blogul maram yayi waɗannan ainihin ta'alikat ne malamin nan yayi wata tambaya da su cewa mace za ta ainihin wanke kanta in tana wanka ko ka sai ta tsaye shi to yayi magana a dunkule ne a takaice in janaba mutum mace take wanka to Aisha tace tana wankan janaba ita da Annabi amma Annabi bai taba cewa ta kwanta ki tsanta ba sai ta zuba ruwa akai akwai lafazin riwaya da yazo cewa mace za ta kwance kitsanta wajen wankan janaba, wannan riwaya bata inganta ba. Amma a wajen wankan haila hadisi sahihi ya tabbata cikin sahihul Bukhari a babin haila da babin aikin hajji, Aisha tace annabi ya umarce ta lallai ta kwanta kanta yayin da za ta yi wankan haila. Ku kiyaye wankan haila, mata kan za ta yi sai ta kwance kitsanta sannan sai ta yi wankan haila. Idan ko janaba ce in ta zuba ruwa a kanta so uku ta ciccuda ya isar mata. Ina fatan jama'a sun gane wannan. Allah ya shirye da mu. To, na? To shafar kunne, ana shafar kunne ne gaskiya, magana shi yana cewa ba a faɗi kaifiya yadda ake shafar kunne ba. Yatsu din nan na nuni da ake su ne ake shafar cikin kunne da su. In aka ce cikin kunne shi ne nan daga inda ka ga mutane na gani din nan. Nan kuma shi ake kira bayan kunne, to babban yatsa ne yake shafar. Haka. Babban yatsa shi yake shafar ainihin wato bayan kunne. Nan kuma ciki din nan, to wannan yatsa na nuni, wannan da suke cewa dan Ali ne ko yatsan neman faɗa. To kaji insha Allah. To saboda dai mu karanta tambayoyin da ke rubuce. Sai wannan yace hukuncin wanda baya iya rike alwala saboda cutar basir. Shikenan ya zama musulmi kenan. Shari'ar musulunci ta yi mishi sauki. Saboda zai zo alwala da ya alwala wani ma kafin ya iso masallaci ta kare. Ko tusa ko larurar fitsari ko makamantan haka. To haka sayyidina Umar din nan fa ya taba ainihin tura, ma'ana haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko sayyidina Umar abin ya kwanta min ɗayan biyun su ya tura sojoji suka tafi yaki, sai kafirai wani sahabi ne suna Sariya, Umar ne, sai ainihin wani sahabi ne suna Sariya yana jikin wani dutse, sai wani kafiri
mai ta maka wasu wafi. Misali a Jami'ar Islamiyya lokacin Bin Baz, kun san Bin Baz ya taba zama vice chancellor na Jami'ar Islamiyya wajen shekara 25 da suka wuce. Bin Baz yana vice chancellor. To su ba irin vice chancellor mu bane, wai har ka gama jami'a ma baka san vice chancellor ka ba ko baka san abin. A'a, vice chancellor zai shige ne muku lecture, yana karantar da ku, ya zauna ana raha ana wasa da dariya. Sai mas'ala ta damu wani yaro, wato Jami'ar Islamiyya wani dandali ne, ka san duk ma dai makaranta boarding. Sai kaga akwai wasu irin mutane su sun saba wa al'umma. Ko lafiyar su kalau, ko dai ta kadare ne kawai. Ko kuma gasu nan sai ka rasa su dai masu wani irin ra'ayi ne. A Jami'ar Islamiyya ne aka taba samun wani yaro aiki da sunna a wurin yaron nan ba ji ba gani. Dan haka in dai ga hadisin manzon Allah ya inganta sallallahu alaihi wasallam, magana ta kare. Ga cikin hadisi ya zo sahihi cikin kitabu At-Tibbun Nabawi na al-Imam Abu Nu'aym. Annabi yana cewa ainihin wato kilu fa inna shayatin la taqilu. Ku yi bacci, shedanu ne ba sa baccin rana. Baccin rana ku rinka baccin rana, shedanu ne ba sa. To wannan umarni Annabi yana ne in kana da bukata. Saboda in kai bacci rana da daddare zaka samu karfashi. Haba yaron nan da rana ta yi dama da katifar shi a bayan class. A ajin fa da ake daukar lecture da katifar shi da matashin kai. Lokaci na yi ya duba ya ga sha bita. Ana cikin lecture ba abin da sai tashi ce kilu fa inna shayatin la taqilu, sai koma baya kwance shi. Dole aka kyale shi kawai. Kaga duk wanda ya makarantar boarding zai ta ganin akwai wasu irin mutane masu wuyar sha'ani. Dole sai dai a hakura da su haka. To haka har ya gama Jami'ar Islamiyya haka gama. Akwai wani yaro a BUK lokacin shi kuma dan Bauchi ne, daga Bauchi yake. Sallah da takalmi dukkanu aka rasa, ba wanda ya iya buga da shi. Da takalmin shi zai shiga BUK a yi rikici ga hadisai, ka kawo yadda zaka ture. Kace to ai yace akwai hadisi ba? To ka bin mu. Shine wata raka ga Malam Isa Waziri ne tambaya, ala gafata malam, wani yaro wallahi yana ne ya gallabi mutane. Yana ta sallah da takalmi. Kowa yaje sai ka mai hujja. Malam Isa Waziri wani lokaci yana da bandariya. Sai yace to, so kuke ni in ji hakuri, ni in ji kunya. Sallah da takalmi ta tabbata. Ko Muktasar ne shafin fiqhu yace za a yi sallah da takalmi. Shi mai Muktasar ma sai ya sharo ta duka. Yace ko da najasa a karkashin takalmin zaka iya sallah. Shi bai ma ce lallai ka share ba, yace ko da najasa. Sai dai yace inda najasa in ka zo sujuda sai ka zare kafarka sai ka take shi kai, don in kai sujuda da shi ka dago shi sallah ka taba shi, don ka dauko najasa. Amma in kana tsaye a kan shi ne dan da najasa a kasan shi, yace babu laifi, domin kamar gada ce wadda kashi da kwata ke wucewa a samanta, amma kasanta, amma samanta mai tsafta ne, in kai sallah ka tayi ba ruwanka da najasar da ke kasa. Sai yace to kamar wannan ma haka ne. Na san wani lokaci shekara 10 da suka wuce akwai wani malami a nan anguwar mu a Mutiya a Zaria, da aka taso rikici akan sallar takalmi, da na kawo wannan nashin a Muktasar, nake ku kuna zafin kai ne, fiqhu ma da kuke cewa gashi fiqhu abin da yake. Sai yace ya iya tunawa suna kanana a garin Biti, Biti ta kasar Kano,
yace suna kanana wani malamin fiqh a nan garin biki yana sallah da takalmi in yazo sujuda sai ya zare kafashi a lokacin sai aka ce mahaukaci ne dan a lokacin ba karatu a Najeriya sosai dun durutin tarika kawai ke tabuga malam shehu in yi alwala kawai a cinye kafa alwala a buje shi a kabe buta a cinye buzun duk a cinye kawai malam Allah ya kiyaye wallahi wasu cututtukan fa duk daga naka kwaso fa to saboda Allah an yi alwala a wurin ka je ka cinye kasar gurin ko kuma mutum ya gama ainihin shan koko ku je ku cinye kokon daga ina kuka san kokon yake zaka ce wasa ne ka je ka karanta littafin malam Tahir mai gari wanda ya rubuta akan shehu Kaulaha wallahi ba wasa bane wannan abubuwan zaka yi mamaki tabar ma in shehi ya zauna yana tashi sai jahilai su saka wawa su duk wanda yayi ga sai ya saka abin kawai ya hauci kawai sai a da ani mishi munna sai Allah ya ruba ma asiri yau ka ci tabar ma shehi Allah mara ga sallah ka gani to a wannan lokacin ne a DUT aka samu wani yaro shi kuma da yayi alwala yana gama wanke fuska in ya fara wanke hannu sai shedan ya sa mai wasuwasi ai bai wanke fuska ba to ka san in dai kai tsohon malami ne kwararren class teacher ne kana iya maganin kowane irin dalibi duk dalibin da ya kawo wani abin nan kana da magani sai shi dalibin ya zo ya ce wa bin bal duk sanda na shafi kaina sai na zo kawai na gama alwala sai in ji kawai zuciyata tana cewa sam ban shafi kaina ba da na je na shafa na dawo sai ce to abin da za ka yi idan ka gama wanke fuska ka wanke hannunka ka tara kanka haka a famfo ka jika shi sharkaf sannan sai ka ci gaba da alwala ai dai har ka gama sallar dai kanka na da garuwa ko sai shedan yayi ƙarya anan in yace maka baka taba kanka da ruwa ba ina fatan mun gane haka akwai dalibai muna secondary school wani dalibi ana koya mana nahwu yace wai bai fahimci maf'ulu bihi ba maf'ulu bihi subject of the sentence object of the sentence waye aiki ya fada kan yace shi fa bai gane wani malami doctor Faha dan Masar yana koya mana larabci akai sai gantaka ce kawai irin ta dalibi bai san a zauna lafiya wani lokaci shikenan sai malamin ya kira shi ki ma fahimta baka gane ba yace sai malamin ya sa hannu ya naushe shi da ya naushe shi sai ya ce waye da ke ka sai ya ce anta kai ya ce ana alfa'il wa aka da ka ta ce ya ce ana ya ce wa anta almaf'ul fahimta ya ce to shikenan a gaggai yanzu aka fahimci karatu tun da an dake ka fata jikinka ta yi tsari wannan shi ne to wannan kuma ita yana sa a siffanta sallar manzo Allah gaskiya wannan dogon aiki ne jama'a wannan sai dai akwai kasar da muka yi wanda yake musamman ainihin wato game da siffar sallar annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma yake yana da tambaya guda daya game da azumi ne idan mutum ya rasu sai yan uwan shi suka ga ya kamata to ainihin karasa masa azumi daya da ya bari kenan mutum daya zai iya yi ko dukkan su wato a takaice jama'a idan aka fara azumi sai rashin lafiya ta kama ka har aka gama azumi baka karasa ba kaga akwai basussukan azumi akan ka kenan saboda rashin lafiya to bayan sallah zaka rama kuma sai ka mutu babu ramuwa akan ka babu ramuwa akan yan uwanka anan sai dai su yi maka ainihin wato sadakoki saboda su cikashe maka ladan asarar da kai su yi ta maka istighfari domin ba da gangan kaki bari ba kai kaki yin azumin ba daidai lokacin da kuma ake sa ran bayan sallah ka warke karama sai ka mutu don haka babu ramuwa akan ka amma azumin nazar shine ya tabbata ake ramawa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce karama baba ka azumi da wani yazo ya ce uwata ta mutu ana binta bashin azumi azumin nazar ne don haka imamu ahmad ibn hanbali ya ce azumin nazar shine kai ba kance misali kace in Allah madaukakin sarki yasa aka kai sallah lafiya har ka je kasar Sokoto ko Katsina ko ina ka ziyarci babanka ka dawo lafiya kace za ka yi azumi guda daya saboda godiya ga Allah bayan sallah kaje duk kai ziyarar nan kaje ka dawo lafiya lau kaga Allah ya cika maka wannan bukata ke to sai ka cika wannan alƙawari shine yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira to in baka samu cika wannan azumi ba haka mutu shi ma ba farilla bane ɗan uwanka su rama maka mustahabbi an gane mustahabbi ne ɗan uwanka su rama maka saboda haka waɗannan a takaice su ne kaɗan daga bayanai dangane da amsar wannan ainihin tambaya wannan kuma ya ce mace ce mai tsohon ciki wanda a azumi wato azumi ke wahalshe ta shin ramuwa ne kawai za ta yi ko har da ciyarwa to wannan gaskiya saboda Allah ai mun amsa wannan tambaya tun a karatu tukan baya
duk da mun san wannan amsar da muke ta saba malikiya, amma abin mamaki a cikin mafi girman littafin malikiya aka samu shine ainihin muwaffa cewa Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas sun ce in mace saboda ciki ko saboda goyo bata samu damar yin azumi ba sai ta ainihin ciyar babu ramuwa akan ta balle kafara. Wannan magana ita ce daidai insha Allah, tana nan cikin muwaffa da sunan kubra ta al-Imam al-Baihaqi, haka nan a cikin littafin ainihin wato abin nan sifatu sawmin nabi sallallahu alaihi wa sallama na Hilal da Ali Hassan. Sannan wannan yake ina son bayani akan daren Lailatul Qadr. Gaskiya ne cewa ana iya gane daren ta wasu alamu, wallahu alamu, ban karanta a cikin sunna cewa ana iya gane daren ta wasu alamu ba, sai dai naga wasu malamai ne suke magana cewa za a ga daren Lailatul Qadr din akwai sassaucin ihwan karnuka, kukan karnuka da jakuna da makamantansu, za a yi yawan jin kukan zakaru saboda mala'ikun rahama suna sauka. Kuma ya zo cikin hadisin Bukhari cewa mala'ikar rahama ai duk sanda kaji zakara ya kuka ya ga mala'ikar rahama ne, to duk sanda kaji jaki ya kuka shi kuma shedani ya gani. To a wannan rana, a wannan dare, Qur'ani ya bayyana cewa mala'iku suna sauka su cika duniyan nan, to saboda haka rahama kaga ta sauka, zakaru za su iya ta kuka, jakuna kuma za su yi karancin kuka saboda shedani duk za su gudu tunda mala'iku sun sauko. Aka ce kuma ranar da daren zai biyo ya zama Lailatul Qadr, ranar za a ga bata cika zafi ba, za ta zan rana ce mai sanyi, wato ta huce, babu tsananin kona kwarai da gaske. Wannan shine abubuwan da malamai suka fani. Amma akwai wasu karere da aka gada iyaye da kakanni cewa in daren Lailatul Qadr yayi za a ga bishiyoyi sun kwanta wai ana hango Ka'aba. To wannan ƙarya ne ai. Tunda inda hakan ya da an sha ganin haka. Allah madaukakin sarki shi yadda mu. Sannan wannan kuma yace ina hukuncin yin walima idan aka yi wa mutum haihuwa, ai mun amsa wannan. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Eh wannan zan yi mishi bayani insha Allah. Tambaye ina jin to wannan yace menene gaskiyar magana akan wajibcin sa niqab, har ana iya ganin marasa niqabi a matsayin fasikai, sannan masu wannan magana suna da awas salaf. To ni abin na farko da nake cewa akan niqabi, bari mu faɗi ƙarar abin da Allah ya sanar da ni, shine me niqabi tukuna. Niqabi shine murfin fuska da mace ke sawa, murfin fuska da ainihin mace ke sawa, ta rufe fuskar ta gaba daya, ya zan yadin mai sharashara ne za ta rinka ganin hanya, ko kuma ya zan ta rufe fuskar ta sai idanuwanta kadai da za a rinka gani. Ban san dalilan da suka sa sanya wannan ya zama wajibi a musulunci ba. Na san dai sanya shi abu ne mai kyau, kuma har ma ya fi mace ta bayyana fuskarta, kuma na san wajibi ne a sanya shi in har an caba ado a fuska, in an caba ado a hannaye dole a sa gloves safannin hannu, amma hannunta ba wasu ado, fuskarta ba wani ado, ya halatta ta buɗe fuskarta ta fita, amma inda za ta rufe rufewar zai fi. Ba dan kuma saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda al-Imam Abu Dauda ya ruwaito da sauran malamai kamar Musnad al-Imam Ahmad, annabi ya ga Asma'u ta sawo gyale, yace mata ai wannan gyale eh in mace ta balaga bai halatta, wato ta sa gyale ne bai rufe jikinta ba, kowa san yadda gyale yake sharshara, yace ai bai halatta mace in ta balaga a ga fuskarta da tafukan hannayenta ba. Wannan hadisi ne hasan, duk da na san masu irin wancan ra'ayin suna da matukar karancin kwarewa a ilimin hadisi. Akwai bambanci tsakanin ilimin hadisi da kwarewa, samun malaka ilmiya, samun malaka ilmiya, wato mutum ya zan yana da kwarewa, kyakkyawar kwarewa, ba wai buja-buja kawai ya ga hadisi ya inganta ko bai inganta ba, malaka ilmiya, kwarewa a cikin ilimin hadisi. Wannan kam na tabbatar masu wannan magana ba su da ita, shi yasa suke da'awa cewa ai wannan hadisin bai inganta ba. Domin wannan hadisi yana da riwaya sahihiya mursala a cikin ainihin littafin Kitabul Marasil na al-Imam Abu Dawuda. To wannan hanyar sahihiya mursala za ta karfafi ainihin waɗancan hanyoyin, shi yasa babu shakka dangane da inganci na wannan ainihin riwaya. To kun ga a ƙarƙashin wannan kuwa dan menene za a yi tanabbu'i a ƙetare haddi, har ga wata kalma da naji an faɗa, in har suna faɗin haka to wannan ma yafi komai kuskure, cewa duk matar da bata sa niqabi ba ta zama fasika. Ni na san akwai wasu masu wata da'awa suna danganta kansu su ma suna da awa salafiyya ne, suna ganin wai mu muna bin Muhammad Nasir Din al-Albani ne. To wannan ba karamin bata bane, ba Albani muke bi ba. In zamu bi Albani to gwamma mu bi Abubakar Siddiq. To ku sani ko Abubakar Siddiq ba shi muke bi ba, balle Imam Malik, balle Malikiya, balle wani mai suna Muhammad Nasir Din al-Albani. Amma muna son ku gane, idan Allah madaukakin sarki ya sa ka ga gaskiya, to ka yadda da gaskiyan nan gaskiya ce ba dan wani ba. In ba haka ba, girman da kake nema zai watsi. Wai su suna son su bayyana cewa su mujtahidai ne, to amma abin mamaki daga cikin su babu wanda zaka samu zai iya inganta maka hadisi ɗaya ko ya raunana maka sai ya dogara da wani malami. To kaga ashe ne da awan wannan muqallidi ne. To in ko muqallidi ne shine ma yafi dacewa da yabi Albani, tunda shi Albani mujtahidi ne a cikin ilimin hadisi, mujtahidi ne a cikin tafsiri, mujtahidi ne a cikin ilimin usul fiqi, mujtahidi ne a cikin fiqh. To kaga ashe mutumin da ba zai iya ingantawa ko ya raunana hadisi ba sai in ya kwanta jikin wani, wannan ba za a kira shi malami ba, kamar yadda Imam Malik ya faɗi cewa ba a kira mutum malami sai in zai iya inganta ko iya raunanawa na hadisi da kanshi, ya iya gane nasikh wal mansukh a cikin ilimin usul fiqi da makamantansu. Al-Imam Al-Hakim shi ya kawo wannan magana ta Malik a cikin Ma'rifatu Ulum al-Hadith, littafi na Musnad al-Hadith. Haka shi ma Albani ya kawo ta a farkon littafin Sahihu Targhib wa Tarhib. A takaice jama'a, sanya niqabi abu ne mai kyau, ba ma suka akan haka, amma duk mutumin da yake wajibi ne a sanya niqabi gaskiya ba shi da wata ingantacciyar hujja sai dai kame-kame. Domin yadda ake ilimi shine ka hado dama da hagu ka hada su, ba wai ka rike bangare daya ba. Ai ga wasu hadisai ana gani suna nuna mata na sa niqabi, don haka kawo waɗannan kuma dake nuna mata ba su sa niqabi ba fa. Ko kuma haka kawo irin wannan hadisin na Asma'u, wannan shi yasa shi kanshi Muhammad Nasir Din al-Albani a cikin littafin ainihin a Jilbab al-Mar'ati al-Muslima ya tsawaita bayanai yadda yadda a cikin littafin Hijab al-Mar'at al-Muslima. Nayi wa mata lacca yau a Zaria, na tattauna musu wannan matsala ɗaya bayan ɗaya, kuma gobe zan ƙara samu su lacca. Ina fatan ku samu kasar na video da audio akan haka. Amma ƙashin gaskiya akwai haɗari. Waɗannan maganganun naji labarin a nan Kaduna ne suka fito, da kuma wasu tsiraru a Zaria, waɗanda dukkanin su in ka tara su a ƙashin gaskiya ilimi ba wanda ya kamata a kira shi malami. Amma kankan ba ce kawai, domin abin da ake kira malami fa jama'a, malami ba irin yadda muke gani wai kawai azumi yayi a rike mishi jallalai ne, ko kuma a rike mishi rajul azani to yana tafsiri ba. Wanda kaddara koda a ce babu Qur'ani a hannun shi zai iya muku tafsirin Al-Qur'ani, wanda zai iya bada ainihin maganganu na ilimi yana komawa zuwa ga asalin su, ba shi ma ya bada fatawa ya ce ai shi ma a risala ya karanta, to ai ya zama muqallidi ce. Ma'ana sai ka kware a cikin ilimi na mustalah al-hadith, ilimin usulul fiqh, lughar arabiyya, ilimin aqida, ilimin fiqh. Sannan fiqh kuma baka kware a bangare ɗaya ba, sai ka kware a ainihin yadda rigingimin malaman fiqh yake. Wani ya ce kaza me yasa, wani ya ce kaza me yasa, wani da ya rushe kaza me yasa. Wajibi din mu san waɗannan abubuwa. Ina fatan jama'a sun gane. Afwan. Saboda haka gaskiya, saboda Allah, sanya niqabi ba wajibi bane. Sanya niqabi sunna ce da aka sunnanta mata ainihin su fa. In ba su sa niqabi ba, ba su yi laifi ba ko kaɗan, balle a ce fasiki. Fasiki fa jama'a, kalma ce ta Larabci, tana nufin mai laifi. Mai laifi a Hausa kuwa aka ce fasiki to mazinaciya kenan. To mace a Hausan kace mata fasika, kana nufin mazinaciya kenan. Shi yasa a rinka sanin irin kalmomin da za a faɗi. Kuma mutane su koma su yi karatu tukuna. Wato na san ko a Zaria a 'yan shekarun baya akwai waɗanda suka rodo, saboda ana ce musu ni yaro ne, sai suke ganin ilimi harka ce ta yara. Ba yaro bane ni a shekaru na ɗaya kenan. Allah ya yi ni da tsaba irin wannan ne, don wanda ya san ni shekara goma da ta wuce haka nake, ban ƙaru ba, ban ragu ba, kuma ban canza ba. Misali, ashe in ka rubi cewa tun lokacin an ce maka ni yaro ne, to yanzu shekara goma ta ƙaru akan shekaru na, amma har yanzu ina nan yadda nake. Yanzu in kaga ƙanina sai ka ce wa na ne, ni ne ƙanin shi na biyar. To wasu sai suka rubi ai abin, tunda shi ma alwanin ai yaro ne, saboda haka su ma yara ne za su iya, ni ba yaro bane, na ɗaya kenan. Na biyu, ba kawai zuwa ne tu shafi shan karatu shi kenan na cigaba da karantarwa. Addinin musulunci abu ne wanda yake da matukar haɗari. In ka batar da mutane wuta za ka tafi kai tsaye, Allah ba zai saurara maka ba. Shi yasa malanta ba wai harka ce ta, wallahi ba wai muna son wannan harka ba ne, don mun waye gari ne, mun zama committed. Wato abin ya riga ya ritsa mu. Mun riga mun yi karatu, ko mutane suna da bukata, wallahi da za a samu ƙwararrun malamai da za su karanta. Wallahi ba abin da zai samu kuma muna karantawa. Ni da ko gani ɗan kasuwa ne, kuma ta wani wurin tela ne, kuma na fi jin daɗin harkar kasuwanci na da harkar tela ne, don na fi samun sukuni. Amma yanzu harkar malanta, misali yanzu tun safe nake karantawa har zuwa yanzu, a zariyar na karantar nan na zo nan na limancin juma'a muna idawa nan na gangaro nan na to gashi karatu muke ina koma a zariyar da na sha ruwa sai in koma mutum da wani tafsiri sai 11 dare haka gobe haka kullum to amma wasu sai ka ga kawai sun taso suna ganin abin sha'awa ne suna ganin wani abu ne da ake neman ai popularity don haka in aka samu wata magana da jama'a suka gina akai sai wani ya zo wai sai ya saba dan shi ma a san shi shine khalif tu uraf khalif tu uraf in ba a san ka ba ka nemi wanda aka sani ka neme shi da rigima sai kaga an san ka haka wasu suka yi a ƙasa nan garin Kaduna duk ga an san Malam Abubakar Gumi ko ina suka rasa ya zaya a san sai suka je suka kawo wani sai ta neman faɗa da Malam Abubakar Gumi domin duk wanda aka sani ƙwararre ne a ilimi ko ƙwararre ne a ƙwallo ko ƙwararre ne a dambe in aka ce ai an samu wani koya tarbe shi sai kaji ana cewa kai waye iya karawa da wani kaga shi ma sai a san shi albarkacin faɗa da ya nema da wani to shi yasa ba matsala ce ta neman popularity ba a inda za ka samu masu irin wannan magana sai kaga in ka tambaye shi sai ce ya karanta wani littafi ne na Saudiya mutananmu na Najeriya ya kamata mu faɗakar da ku mutanen Saudi Arabia ko jiya nayi bayani a zariya wurin tafsiri a wajen aqida mun haɗu da su aqida ɗaya duk da cewa ni na rantsa da Allah salafiyancin mu fa ya saba wa ƴan Saudi Arabia domin gaskiya mu salafiyancin mu ne ba karkashin wani sarkin gargajiya ba ba ma saurara kowa a duniyan nan amma salafiyancin mafi yawan malaman Saudiya sune ne salafiyanci ne na karkashin sarakunan gargajiya su fahad shi yasa wani American da ya karatu jami'ar Islamiyya ya koma ya kasar ku tafi nan Islamic Learning Center ku sai kasar din Saudi Salafis da turanci yake Saudi Salafis salafawan Saudiya ka je kaga irin yadda suke fatawa in matsala ta biyo da su fahad akai sai a gaggyara abin to salafi baya haka salafi zai shakka uban kowa Imamu Ahmad ibn Hanbali Imamu Ahmad ibn Hanbali da yake Qur'ani magana Allah ne wallahi sai da suka kusa kashe shi abokin shi ko sai da aka kashe shi a lokacin gwamnati ta ce a daina cewa Qur'ani magana Allah ne suka ce sai da ce Qur'ani is the meaning of God's word maganar magana ubangiji ce ma'ana ce an fassara ne amma wai ba Allah yake inna anzalnahu bane a ma'ana ce kawai kamar yadda Obasanjo zai turanci sai a fassara bayarabe da yarabanci bahaushe da hausa bature da bagwari da gwaranci misali ko a fassara mai da yaren shi ai kaga ba translation ne ake ba meaning ne ake bayarwa ko ka gane ma'ana abin da ake nufi in ba haka ban kana sauraron labarai da ake gidan radio Najeriya na Kaduna sai kaji an ce ya ce faufaufau ya za a yi Obasanjo ya san wata faufaufau amma kaga hausa ce misali Obasanjo ya ce never I will never do it to some wannan zazzaganci kenan in zaka yi bakkaro fassara sai kace Obasanjo ya ce faufaufau ba za ka tabo ba ba za ka tabo ba ko kuma ya ce faufau ba za ka yi ba kaga wannan menene ma'ana ce to sai suka ce wai Qur'ani haka ne dan haka Qur'ani ba magana Allah bane da gwamnati ta kafa doka Ahmad ibn Hanbali da shi da abokan shi suka tsaya akan haka wallahi da aka kama su akan jaki aka daure su daurin mangala ba fa dora su ne su zauna ba da aka saba wannan sai aka juya fuskar shi cikin shi ya kifa akan jakin aka daure shi dayan ma aka kawo aka daure shi da Ahmad ibn Hanbali da shi da abokin shi shi wancan suna matasa lokacin ba su wuce shekara 27 da 8 wancan kafin a kai su inda wannan sarki yake dayan ya mutu Ahmad ibn Hanbali aka kai shi da ranshi aka ji aka ce yaya kana nan akan bakan ka yake muna nan Qur'ani magana Allah ne ba wani tawili yake iya karatun kenan Qur'ani magana Allah ne iya kai wajibi ke aka da kai aka jefa shi kurkuku bayan shekara da shekaru aka fito da shi ko kai la'asar yace a muna nan Qur'ani magana Allah ne baka gaji ba aka daka shi Imamu Shafi'i ya dan dauki wannan karatun ka dan da ya ji wahala sai yace kai a tsaya yana da magana yace Qur'ani At-Taura Injila Suhuf Ibrahim wa Musa waɗannan biyar din dukan su halitta ne yaka ce Allah to ka kai kam ka kokari ya bi sarki amma shi abin da yake nufi waɗannan yatsun biyar din dan tauriya ya dan yi wayo Imamu Ahmad Kaifa aka ce ya dubi dama da hagu ya ga ƴan jaridun duniya dan malaman hadisi su ne ƴan jarida duk in ni shi kai a wajen hadisi wallahi in baka yi hankali ba sai sun faɗa a ce da yake gaba sai da ya gyara murya sai sun faɗa to saboda haka Ahmad da ya duba kai sai ya ce a'a muna nan Qur'ani magana Allah ne aka da kai aka koma da shi kurkuku sai bayan da wannan sarki ya rasu ashe dan shi yasa ake son aita da awan musulunci akwai mutanen da yanzu suna nan sun fahimci da awan mu ƴaƴan sarakuna ne suna cikin gwamnati wasu su amma ba za su iya fitowa su bayyana ba saboda halin da suka samu kansu a ciki kuma daidai ne kowa zai imani ne gurgurdan shi ga sarki na jashi gurgurdan shi ya imani da Annabi sallallahu alaihi wa sallam da yanzu tsakanin su suka mishi mai suka mishi bukunkuna da suke barar ceremony su nasu amma ƙarshe Annabi ya tashi mai sallah har aka ta tsegumi Annabi yayi wa wani kirista sallah Annabi ya ce musulmi ne ƙarshe haka wannan sarki yana mutuwa aka naka danshi a shekan shi yana zuwa yana jin wa'azin Imam Ahmad bin Hanbali shikenan sai bayyana sunna yasa aka fito da Imam Ahmad bin Hanbali aka girmama shi aka bashi hakuri aka neme yafi kaza kaza shikenan aka sake shi ya koma gida kwana biyu sai aka dunkula maƙudan kuɗi miliyan sai aka aiko mishi dinari dubu kaza miliyoyin naira kenan a yanzu sai gashi na mala ya dan sai kaji a dan yi farfeso a dan jaji yace hazihi ashaddu min tilka yace wannan bala'in yafi wancan kuma gwamnati ta kawo maka kuɗi ka karba kana malami a wallahi wata ran ba za ka yi jawabi daidai ba sai ne ana shan kwana to wannan ya faru ga mafiyancin malaman Saudi Arabia yanzu abin da yake faruwa kenan yanzu dubi Usaimin Usaimin malami ne na sunna ya kai matuƙa kuma salafi ne amma Allah ya fe shi dubi irin fatawar da ya bayar cewa in ka tafi Saudi Arabia umra ko makamancin haka in visa ka ta kare in ka je kai aikin hajji ko umra bayan visa ka ta kare ba te ba wai me yasa dan ka saba sarki visa ka ta kare amma wai hajjin ka ba te ba ko umra ka ba te ba ku je ku samu wannan kasar din da shi wannan matashi ne sanan dubi din ba duk yadda yake matuƙa wajen tsantseni da yadda yake kauce musu sai da suke committee nashi kafin ya mutu akwai san da aka yi kwalla a Saudi Arabia nan har daga nan Najeriya ba an tafi kallo ba da sauran din ba zai ta fada lokacin yana Madina nan da nan sai suka dauke sai suka kai shi Riyadh suka aje shi kusa da gwamnati din saboda ana ganin yana Madina wurin dalibai kada ya tunza da dalibai haya shine kaza 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 shikenan suna jan hankalin shi da bin ba zai yana sukan su akan alqawiyatul arabiyya suna da wata aqida suna da wata kungiya da suka kafa ta kare jinin larabawa in dai kai balarabe ne ba za ka yadda a rinka kashe ka ko a cuce ka a din duniya har shine suka yi taro kwanaki akan larabawan Falastin to din ba zai yana sukan su amma wallahi da suka shige shi a hankali a hankali a hankali a hankali suke nan kawai sai gashi ya da halittafi ya rubuta yana tuka akan abin amma sai da kuma yana cewa to tunda ulul amri ne manyan mutane ne sarakuna ne to kaza 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 yana gyara abu amma in salafawa ne gam da gam yan Saudi Arabia wallahi suna nan kurkuku yanzu to aizul qarni su Salmanul Auda wallahi kasar in ka je Madina ko maka kace kana nema na aizul qarni sai ga me sai da kasar din ya ce ka tafi ka ba ni hatto nan su muke kai kana da kasadin aizul qarni nake a ce ku kai dalibin jami'a ne zaka jami'an bala'i tafi ba ni an kafa musu doka har na fito na nuna wani haka nake ka gani sai in ce wurin ka na sai nan nan sai zo na bangare ni haka akin shine zaka dalibin jami'a al-islamiyya sai ga dalibi ya dan rubuta takarda yar karama ya zo masallacin annabi sai ya dan lika haka sai ku yi addu'a Allah ya fito da aizul qarni malamai ne na sunna 100% matasa Saudi Arabia ta kama su ta kulle domin akwai rikici a Saudi Arabia rikicin siyasa abin da yasa an kala kana jin dadi ne bai kika yadda da rikicin siyasa ba da tuwo a gidan shi da kayan bude baki ko ka zo ka ce gwamnati azzalima ce bai zo kika fahimta ka ba anan Najeriya ku duk wanda ya tashi ya ce Obasanjo ta gutu sai ya ce Allahu akbar ko ya fahimta inda ba tuwo a gidanka amma a Saudi an ka ce fa hada gutu ne ba za a fahimce ka amma su fa mulkin gargajiya suke saboda haka sai ainihin matasa da suka yi karatu America yan boko suka zo suka ce a wargaje gwamnatin Saudi Arabia tunda mulki ne na gadon gargajiya dan a yau a Saudi Arabia ko mai anguwa za a nada ko dagaci ko hakimi sai fa jinin Abdul Aziz sai jinin Abdul Aziz ƴaƴan su fa har ko kannan su ko ƴan uwan su in ga wannan ba shine musulunci ba gargajiya ce wannan cancanta khilafa ko imara ake a musulunci wannan kenan don haka sai aka wayi gari matsalar da ake fama da ita ƴan boko sun ce sai a zo a rushe tsarin mulkin a zo a kafa jam'iyyar siyasa ayi zabe wanda ya ci shi kenan ƴan uwan mu matasa kuma salafiyya sai suka ce a'a maganar siyasa ma demokuraɗiyya ma ba a fara ta ba kan ma ta shigo Saudi Arabia tunda ba ta shari'a za a yi zo a yi irin ta khilafa ta musulunci tsantsa a rusa su fahad kowa ya je rike tarbin shi da rawane shi a zo a ainihin duba mai musulunci ya ce ya ake zaben shugaba kawai a yi haka irin yadda aka zaɓi su Umar irin yadda aka zaɓi su Usman su Ali da sauransu a yi haka khilafa takwiniyya da kuma al'imaratul islamiyya to duk mai ra'ayi irin wannan ya kama shi a kulle akwai wani da yazo ya ziyarce mu a Zaria muka yi hira da shi na dauka kasadin ya roke ni don Allah ka in yadda a taba shigar da kasadin nan Saudi Arabia don aka shigar da kasadin ya shiga uku gwamnati ta kama shi kamar za ta kashe shi salafi to muna son ku san wajen aqida alhamdulillah muna bin aqidar salaf su ma suna bin aqidar salaf sai dai akan dan samu matsaloli saboda dan adam kamar yadda mu ma ba mamaki a samu matsaloli tare da mu tunda mutane ne amma wajen mazhabi baba mazhabi ɗaya muke da Saudi Arabia ku sani nan ƙasa ana bin malikiya ne Saudi Arabia suna bin Hanabila to mu fa a nan Najeriya ma da aka haife mu fa ni kaman ni dan bazan ce mu ba anan kaman ni ni fa ba malikiya nake ba na shafi a jama'a dan zaka mu malikiya ne in ka taso an tarbiyance ka a malikiya gidan mu ba malamai bane da aka haife ni gidan mu duk ba malamai bane balle in ce na taso sun bani dariqa ko kuma sun saka ni a malikiya ko shafi'iya tafiya ne wurin malamai na koyi karatu to abinda na koya shine alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa fahimtar salaf don haka ba wata mazhaba kwa daya da nake ni ba maliki bane bana bin maliki shi yasa wasu sun dauka bi sai a kai a hankali mai wa kai malikiya ne suka haife ka ni ko iyayena ba malamai bane balle ince da suka haife ni sun tsora ni a malikiya iyayena ba dariqa suke ba balle ince da suka haife ni sun tsora ni a dariqa an haife ni ne ana musulunci irin yadda ake a Najeriya kawai na tafi wurin malamai na koyi alqur'ani da hadisi ban yi karatu wurin dan dariqa ba ban yi karatu wurin maliki ba balle ince maliki ya koya mini alqur'ani da hadisi kadai aka koya min kuma a bisa fahimtar salaf saboda haka duk wata mazhaba a wurina ne ɗaya ce dan haka ya rage duk abin da maliki ya faɗa da abin da shafi'i ya faɗa da abin da abubakar gumi ya faɗa duk ɗaya ne ni sai wanda ya dace da qur'ani ne da hadisi yake daidai a wurina ba abin da ya shafe ni kar ka taba ganin wai dan mallam abubakar gumi kwanan nan ya rayu kana ga magana shi bata kai daraja ta imam malik ba mallam abubakar gumi in yi magana sai dan magana mallam abubakar gumi in aiki da ita in watsar da ta imam malik misali cikin tafsirin shi ya kawo halaccin cin doki mallam abubakar gumi na yadda da wannan magana dan tana cikin hadisi tana cikin qur'ani amma ban yadda da maganar da maliku yayi a cikin muwatta ba akan cewa ba za a ci doki ga makaruhi ban yadda ba ashe kun ga abin haka al'amarin yake to ina son ku gane fatawoyin da suke zuwa daga Saudi Arabia game da mas'alolin fiqh sai ku rinka takatsantsan wasu fatawoyin suna gina su akan mazhabin su kamar wannan fatawar sun gina ta ne akan mazhabin Hanabila cewa wajibi ne mace ta rufe fuskarta dan haka da Albani ya rubuta littafin hijabul mar'atul muslima sukai taraddi akai tunda ya saba mazhabin da yanzu ya rubuta yana magana hadisan da suke magana in za a tafi sujuda a tafi da gwiwa ko a dago da gwiwa ba su inganta ba suka yi ta surutu a kai don mazhabin su ya tabbatar da haka to ina son ku gane wannan mas'alar karatu fa ba mas'ala ce ta ƙauyanci ba kaka daura kanka a nan iya Kaduna kawai mas'alar karatu na addinin musulunci al'amari ne internationally yana hudda ne da dukkanin duniya gaba daya kar ka je kawai ka dan yi rumurumur shikenan ka ce ai shikenan duk wanda bai zuba ya zama fasiki ko kafir ba haka ake ba wallahi mas'alar karatu tana da fadi malam kana ta san magana ban abin nan hauke to alhamdulillah to jama'a kun ji amma lokaci ba to saboda haka jama'a kun ji Allah madaukakin sarki ya shirye da mu dan haka gaskiya ni ina kwaɗaitar da mutane su rinka sanyawa matan su niqabi ko yau nayi wannan bayani mutum ya dinka matar shi niqabi ta sa shi ma Muhammad Nasir Jini al-Albani abin da ya faɗi kenan cikin hijabul mar'atul muslima da jilbab yace in mace ta bude fuskar ta ya halatta amma ku saurara amma idan mace ta rufe fuskar ta to yafi a lokacin yayi wannan magana over 50 years ago fiye da shekara 50 a lokacin ƴaƴan shi ƴan mata ƴan kanana ne su Umaina zuwa tace sai yace ni ma ƴaƴana ƴan mata in suka girma zan umarce su da su rinka sa niqabi mutane saboda rashin adalci sai aka je ana zagin shi aka ce kun ga ku ya ce ku bude fuskar matan ku shi kuma yace in ƴaƴan shi suka girma zai rinka sa musu murfin fuska kun ga ba adalci ba yace ni ya halatta mace ta bude fuskar amma in ta rufe yafi to tunda yafi ni ma in ƴaƴana mata suka girma za su rinka yin abin da yafi don Allah akwai contradiction cikin maganar nan babu magana da warwara to abin da ya kara musu shubuha da Albani ya tashi hijira daga kasar Sham Syria ya koma Amman Jordan yana dira filin jirgin saman Jordan sai ya ga matar shi da niqabi ya kace aha kun gani ba shi ya rufe fuskar matar shi kuma ya ce ku goda naku mutane ba sa adalci wannan lokaci yanzu haka ni ma abin da nake faɗi kenan ina umarnin iyalaina da su sa wannan niqabi ina da ƴaƴan ƙanana ƴan mata guda 6 suna tasowa zan rinka sa musu niqabi kuma ina kokarin su saba tun a yanzu don me dan shi yafi amma ba shine farilla ba saboda mun ce shine farilla ya muka iya da waɗancan hadisan ya muka iya da ayyukan sahabbai mata ga sunan tun a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ku karanta wannan littafin na jilbabul mar'ati muslima amma ba adalci ba kawai sai ya ce ai wannan ra'ayin Albani ne mu zamu ba Albani ne waye ke bin Albani waye Albani a duniya da za a bi shi Albani ya isa a bi shi ko Abubakar Siddiq wallahi bai isa a bi shi ba duk duniya wanda duka bi kai dan wuta ne sai in ka bi manzon Allah ga Annabi Musa Annabi Musa duk bai fi waɗannan malaman ba amma sayyidina Umar ya dauko at-taura yana karantawa yace ka gani karatun da ke ciki ya ma daidai da namu sai fuskar manzo Allah ta canza manzo Allah yana da kishi bai san aiwa alqur'ani abokin tarayya tare da cewa ita at-tauran nan fa Allah ne ya saukar da ita ai ba ma kishi ya qur'ani bace amma dan me ga qur'ani zaka dau a taura manzo Allah yace alam atikum biha bayda anqiya jama'a ban zo muku da shari'a ba farakar yace to ku saurara ku wallahi ko Musa ne ya dawo duniyan nan a yau bai halatta ya bi a taura ba shi da aka sauka wa balle ku dan haka ku yi hakuri da ni da abin da nazo muku da shi ni ne raban ku cikin annabawa a cikin al'umma ku ne na waraba dan haka jama'a su gane wannan annabi Musa wallahi tallahi a yau in yana da rai ba wai tunanin mu bi shi ake ba ana tunanin ne shi ma ya zama ainihin yana cikin masu bin annabi sallallahu alaihi wasallam to balle a ce wai wannan ra'ayi ne na albani albanin nan ya zo ya yi karatu ne ya rubuta littattafai duk maganar da zai sai kawo dalili shin kai wani irin zindiki ne zaka ga dalili ka kiyarda saboda Allah mutum ya yi magana ya ce ga dalili kuma ya ce in kana da magana akasin haka ingantacciya ka kawo sai ka ga mutumin da yake ba zai iya inganta ko raunana hadisi daya ba ko ya kalli hadisi ya karanta shi ya fassara shi da kanshi ya fitar da fiqhu a usulance da kanshi amma wai sai ya ce zai muqabalanci irin waɗannan maganganu shi yasa matsalar babba ce ina jin su suna nan da yawa irin su a nan Kaduna da akwai su tsiraru a Zaria tsiraru daga cikin su a Kano kadan kadan haka ba a rasa su wai sun suna ganin wai mu albani muke bi to tunda wai muna bin albani wai mun yi shuhura an san mu a Najeriya to su kuma bari su fito suna san a san su su kuma bari su rinka saba mana ai muruci ne tsarin da muka yi aka ce murucin kan dutse bai fito ba sai da ya shirya ba wai kawai mun je mun karanto ra'ayoyin albani bane ne haɗa mu da albani in ya faɗi magana muka ga babu dalili akai watsar da ita muke yi za mu ce Abubakar Siddiq da Allah yake saniya su ne muka ce ba za mu bi shi ba sai mu zo muna bin wani albani shi yasa ƴan kungiyar Izala ƴan bangaren Jos har zagi suke suna cewa wai albani Bature ne ya za a bi wani Bature to wai kenan bin shi ko Bature mai risala ma ya Bature ne ba gashi suna bin shi ba ƙasa mai risala Bature ne Spaniyan ne Spanish ne Spain ba Europe ba ce to mai muktasar shi ma ɗan nan ne mai askari mai ahalari ma Spanish ne duk ba Turawa ba ne Bukhari ma Bature ne ko kuma ya ƙasar Turai ba shi ne in kana ɗaya daga cikin ƙasashen Europe ba ko ba shi ne Turai ba yanzu misali ƙasa Hausa nan ai akwai mutanen da suna ƙasa Hausa ko da ba Hausa ba ne ko ai to babu ba ƙabilanci a cikin addinin musulunci shi yasa Bahaushe da Allah zai aiko da annabi bai rabe wallahi wuta zai shiga Bahaushe ba zai yadda ba sai ce shabab kada Allah haba shi yana ganin shi ai daga saman bakwai ya fito kalani to saboda haka jama'a su gane wannan Allah ya shiryar da mu wasu suna ganin yin tarawihi asham a farkon lokaci bid'a ne malam me zai ce akai a ba ni zan ce ba bin ba Aisha tace hadisin Bukhari Aisha take cewa kullun lail kad autar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk